الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 16 ga watan Rabiul Awwal hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da 1447 daga Makka zuwa Madina daidai da 10 ga watan 9 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka masallaci dake wato Najibuis dake wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathul Majid wanda sharhi ne na littafin Kitabut Tauhid na babban malami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda al-Allama al-Imam Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ya wallafa wannan kuma shine majalisin mu na 22 a cikin wannan littafi muna nan dai a cikin babi na 2 babin da ke bayani akan falalar tauhidi falalar tauhidi da kuma irin abinda tauhidi ke yi na kankara ga zanuban bayi mun karanta muna nan a ƙarƙashin hadithin da muka karanta hadithin man shahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluhu to a daidai wannan gabarta wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluhu karatun da ya gabata karatu na 21 ainihin wato muka yi yanzu kuma za mu shiga darasi na 22 kenan a darasin da ya gabata mun tattauna game da hadithin da al-Imam Darimi ya ruwaito shi a cikin musnad dinsa daga Abdullahi bin Salam inda ainihin wato Abdullahi bin Salam radiyallahu anhu yake cewa lalle mun samu sufar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafan mu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaituhu al mutawakkil laysa bi fadhin wala ghalidhin wala sakhabin bil aswaq wala yajzi bis sayyiati mithlaha walakin ya'fu wa yatajawaz lan aqbidahu hatta yuqima al millata al muwajjah ko mutawajja wato al millah al mutawajja ajah almutaawwaja afwan almillata almutaawwaja bi an yushhada alla ilaha illa allah yaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban gulfa wannan sufa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da an same ta cikin at-taura da kuma inin wato injila ata ibn yasar shi ma yace Abu Waqid al-Laythi ya zantar da shi cewa yaji Ka'ab al-Ahbar yana fadin irin wannan magana da Abdullahi bin Salam ya fada a cikin wannan sufa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam da muka ji a cikin at-Taura sufar Annabi sallallahu alaihi wa sallam mai bushara ne mai gargadi ne mai bada kariya ne ga al-ummiyina kuma bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya sanya masa suna al-mutawakkil mai dogara ga Allah sanan ba shi da ainihin wato muguwar dabi'a ba shi da kuma kaushin zuciya sanan ba mai kormato bane da hargowa a cikin kasuwanni sanan in an yi masa abu ba daidai ba baya sakayya da abin da yake marar kyau yana yin afuwa yana yin yafiya Allah ya yi alƙawarin ba zai karɓi ransa ba har sai ya miƙar da wannan addini wanda mutane suka karkace shine a koma zuwa ga tauhidi na shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wanda wannan kalma ita ce kalmar da za ta bude idanu makafi kunnuwa kurame zukata rufaffu to bayan mun karanta wannan magana ta Abdullah ibn Salam da kuma Ka'ab al-Ahbar sai muka shiga gabar wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wannan khilafan lima ya'taqiduhu an-nasara kenan annahu Allah wannan kamar rushe aqidar nasara ne ko dai masu cewa shi Isa Allah ne ko kuma dan Allah ne ko kuma dayan alloli guda uku salisu salafa mattakhadha Allah min waladin wama kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dihim ala ba'd subhanallahi amma yasifun da haka babu makawa mutum sai ya bada shaida cewa annabi Isa Abdullah ne wa rasulul wato bawa ne na Allah kuma manzansa ne bisa ga ilimi na yaqini cewa shi fa abun mallakar Allah ne Allah ta'ala ya halicce shi min untha daga mace bila zakarin ba tare da namiji ba ma'ana babu uba sai uwa inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun sannan duk bayan wannan bayanin shi fa annabi Isa alaihi salam bai taba kyamar a ce masa shi bawan Allah bane kamar yanda mala'iku makusantan Allah ba su taba kyamar wai a ce musu su bayi ne na Allah ba duk wanda ma yake kyamar a jingina shi zuwa ga bauta ga Allah da kuma yayi girman kai to lallai ba da dadewa ba Allah zai hada shi da wadancan na farko a matsayi wato a tuta guda daya zai kuma tashe su a matsayi iri guda gaba daya da haka wajibi ne musulmi mumini ya shaida da gurbata da kuma rushewar wannan aqida ta makiya addini yahudawa suna yi wa annabi Isa jafai sun ce innahu waladu baghi wato dane wanda aka haife shi babu aure la'anahumullah da haka sannan su kuma wato nasara su kuma sun yi azarbabi suka dauke shi daga matsayin Allah saboda irin hanyar da annabi Isa ya zo babu uba sai suka ga tsarkin sa ya kai kawa ce dane na Allah wasu kuma suka ce shine Allah ma wasu kuma suka ce salisu salafa to daga cikin hujjojin su na cewa Isa dan Allah ne sun makalewa wata gaba wa ruhun min wanda kanta zamu tashi qauluhu qala al muallif rahimahullahu ta'ala qauluhu wa ruhun min fadin Allah fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa ruhun minhu Isa ruhi ne daga Allah a koma cikin lamba ta daya az-zahiru anna ma'ana zahirin ma'anar wa ruhun minhu annahu ka gairi ana nufin annabin Allah Isa alaihi salam shi din kamar wanin sa ne min bani Adam daga ƴaƴan Adam allazi yaqulu Allahu fihi wanda Allah ta'ala ya fada game da shi fa idza sawaituhu idan na daidaita shi wa nafaqtu fihi min ruhi annabin Allah Adam alaihi salam haka Allah ya ce fa idza sawaituhu idan na daidaita halittarsa wa nafaqtu fihi min ruhi na kuma busa masa daga ruhi na fa qa'ulahu sajidin da haka shi sa kama mathala lahu fil ayati al-ukhra bi annahu mathalu adam shi sa Allah ya misalta annabin Allah Isa alaihi salam a wata aya da cewa bai da maraba da annabin Allah Adam inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam misalin Isa a wurin Allah fa matsayi ne kaman matsayin sa ɗaya da annabi Adam ma'ana dukkanin su bayi ne na Allah khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah ya halicce shi daga turbaya yace da shi kun fayakun da haka shi ma annabi Isa kalmar Allah ce ta kun fayakun kuma ruhi ne mallakar Allah kaman yanda annabin Allah Adam shi ma ruhi ne mallakar Allah Allah ta'ala ya busa masa ruhi a kaman yanda kuma sauran ababan halitta su ma Allah ta'ala ya sanya musu ruhi ko ya busa musu rai duk waɗannan arwah din dukkanin su mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa qala fi qurratil uyun ay min al arwah allati istakhrajaha min sulbi adam annabin Allah Isa alaihi salam shi ma ruhi ne guda daga cikin rayukan da Allah ya fitar da su daga tsatsan annabi Adam daga tsatsan annabi Adam da aka shi ma annabin Allah Isa
ruhi ne min hadhihi ko haula'il arwah daga waɗannan arwah din shi ma yana cikin su wa khada alaihi al'ahada kuma Allah madaukakin sarki ya rike alƙawari akan wannan annahu ta'ala rabbuhum wato game da waɗannan ainihin arwah din da suke cikin tsatso na ainihin wato annabin Allah Adam alaihi salam Allah yayi alƙawari da su cewa shine ubangijin su wa ilahuhum kuma abin bautar su kama kala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala yace wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun Allah ta'ala yace wa idh akhadha rabbuka katina lokacin da ubangijin ka ya fitar min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum ya fitar da zurriyar ɗan adam daga tsatsansu ya fitar da zurriyar ɗan adam daga tsatsansu tsatsan annabi adam da nana hawwa kenan ka tuna lokacin da Allah ya fitar da zurriyar ƴaƴan Adam daga tsatsansu wa ashhadahum kuma yasa suka yi wa junan su shaida yasa sashi suka yi wa juna sashi wato shaida ala anfusihim akan kawunan su alastu bi rabbikum cewa alastu bi rabbikum ashe Allah ba shi bane ubangijinku qalu bala lokacin da suke shaida wa junan su wannan tambaya da Allah ya jefa musu ba ni bane ubangijinku ba ni bane abin bauta ku qalu bala suka ce kai ne abin bautan mu shahidina mun kuma ba da shaida akan haka shahidina mu zama shaida akan haka an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kar ku zo ranar tashin alkiyama ku ce kun gafala kun shagala kun manta suratul a'rab aya ta 172 al-aya wa ruhu isa dan haka ruhin annabin Allah Isa min tilkal arwa yana daga cikin kunshin wayancan rayuka din Allah ce khalaqaha Allah ta'ala wayanda Allah ta'ala ya halitta dan haka dan an ce wa ruhun minhu ba'anu nufin Isa wani juz'i ne na Allah ruhi ne daga cikin ruhin Allah ba haka ake nufi ba ruhi ne daga cikin sauran arwa da Allah ta'ala ya halitta wa zakara ibn jaririn ابن جرير يا أنبتا عن وهب بن منبه دق وهب ابن منبه قال وهب بن منبه نيكتوا نفق جبريل في جيب درع مريم النبي وتو ملائكة جبريل عليه السلام شين يبوسا أوي الرغرنا نمريم حتى وصلت النفقة إلى الرحم هروا النبوسر تكيزوا مهي فرنا نمريم فاشتملت عليه ستلو كتكين النبي إيسا An-Suddi daga cikin malamai wato malaman tafsiri akwai As-Suddi yace annan nafqata wannan busar da khalat fi sadriha ta shiga cikin kirjin nana Maryam fahamalat sai ta dauki cikin annabin Allah Isa wa qala ibn Jurayj shi kuma yake ta yaquluna malamai suna cewa inna ma nafaka fi jaybi dir'iha wa kummiha ai Jibrilu alaihi salam yayi busa ne a wuyar rigarta da hannun rigarta intaha muktasaran wannan busa ita ce ta bayu zuwa ga daukan cikin annabi Isa da izinin Allah fa Jibrilu da haka malaika Jibrilu alaihi salam nafaka shine wanda yayi busar wallahu khalaqa Allah kuma shine wanda yayi halittar kamar yanda ya ce wa maramaita idh ramaita walakinna Allah rama an gane ko gashi kai jifan Allah ta'ala ya ce ba kai ba mu muka yi domin mu muka isar da tasirin jifan zuwa gare su da aka annabin Jibril alaihi salam shi yayi busar Allah kuma shi ya halittar an gane ko Allah shi ya halittar bi qauli kun da fadin kun wannan busar da Jibril yayi zuwa ga Maryam sai Allah ya ce wannan busar Isa ya kasance daga wannan busar dan haka fakana sai ga annabi Isa ya kasance ya wakana kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya fada game da annabi Adam fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin idan na daidaita shi nayi busa a cikin sa daga ruhina kaga wannan ma Allah ta'ala ya ce annabi Adam min ruhi in haka ne shi ma annabin Allah Adam shi ma da ne na Allah kenan domin ai ba shi kadai aka ce an busa masa ne ba Isa ne kadai aka ce ruhun minhu ba gashi nan Allah ya ce fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin to in yan ka fassara wannan ayar cewa wa nafakhtu fihi min ruhi ba ana nufin ruhin Allah bane a cikin annabi Adam to haka ba ruhin Allah bane a cikin annabi Isa alaihi salam kuma kamar yadda muka faɗa samuwar annabi Adam ya fi al'ajabi da ban mamaki fiye da samuwar annabi Isa domin annabi Isa an samu wani bangare daga cikin bangarorin da ake samun ɗa da shi shi ko annabin Allah Adam alaihi salam babu wani bangare cikin bangarorin guda biyu da ake samun ɗa ta dalilin su ba uba babu uwa haka Allah ya samar da shi daga kun fayakun cikin kudurar Allah kuma sai ya samar da Isa daga uwa babu uba daga kun fayakun shi ma suratul hajar aya ta 29 fa subhana man la yakhluqu ghayru sarki ya tabbata ga wanda babu mai halitta sai shi wala yu'badu siwahu kuma ba a bauta wa kowa sai shi wannan sarki ya tabbata a gare shi wa qad awrada ba'd an-nasara ala ba'd ulama al-muslimin domin wasu daga cikin kristoci nasara sun kawo wata magana ga malaman musulunci game da qaulan Allah ta'ala sun kawo fadin Allah ta'ala ga wasu daga cikin malamai na musulunci me za ku ce game da fadin Allah wa ruhun min ruhi ne minhu daga gare shi suratul nisa aya ta 171 فقال في الجواب هذا ليس خاصا بعيسى عليه السلام شي wanda kristocin suka jeho masa wannan tambaya sai ya ba su amsa shi malamin cikin malaman musulunci yana mai cewa hadha to ai kalmar ruhi laysa khassan bi isa ai ba kawai annabi isa alaihi salam ne kadai aka ambaci ruhi wajen halittarsa ba balil makhluqati ai sauran ababan halitta kazalika kullaha haka suma gabaɗayan su haka ne suma duk da ruhin kuma duk Allah ne ya sanya musu wannan ruhin kuma ruhi ne mallakar Allah da haka ba Isa bane kade dan haka dan ka ce min wa Isa ruhun minhu sai in ce ma Adam ma ruhun minhu kai ma ruhun minhu ni ma ruhun minhu sauran ababan halitta dukkanin su arwahun ne min Allah ta'ala ai ba wani iskali a ciki wannan duk ana baka saboda wani lokaci in Allah ya sa kana cikin masu da'awa kai wani lokaci ma zaka samu da wani kristan da in ka warware mai wannan shubuhar kadai zai iya musulunta ko a gurin aiki ko a kasuwa ko a wurare dai zaka iya haduwa da wani shi babbar shubuhar da take damun sa da yake gaskata kristanci akan Isa dan Allah ne ruhun minhu da aka ce masa ruhi ai Isa ruhin Allah ne da aka ce ruhin Allah ne sai dauka ruhi na Allah ma'ana wani juz'i ne shi na Allah an gane ko tare da cewa ruhi ne na mallaka kaman yanda sauran arwah mallaka ne na Allah to ruhin Isa shi ma mallaka ne na Allah da haka ba ana nufin Isa wani juz'i bane na Allah subhanahu wataala da haka wani lokaci ɗan wayennan amsoshin da kake kallon su za ku iya haduwa tattaunawa ta hada ka da wanda ba musulmi ba kila cikin masu bin addinin kristanci kila ya iya kawo maka irin wannan shubuhar amsar da zaka bashi kace eh bana a kware da gaske Isa ruhin Allah ne amma Adam shi ma ruhin Allah ne kai mai mayo kasa kai ma ruhin Allah ne ni ma ruhin Allah ne har ba wani iskali an gane ko kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya ce sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya ce wa sakhara lakum ya hore muku ma fis samawati duk abinda ke cikin sammai wa ma fil ardi ya hore muku abinda ke cikin ƙasa jami'an gabaki ɗaya minhu daga gare shi aljaziya minhu dinna ay khalqan wa ijadan ma'ana Allah ta'ala shi ya samar da sammai da ƙasai shi ya halice su ya samar da su wa Isa kazalika da aka ga nan ma an ce jami'an minhu to kenan sama ita ma gaba ɗaya juzu'i ce ta Allah sai ka ce wa kirista to in wannan min din ce take damunka da aka ce wa ruhun minhu ita ce take baka take maka gizo to da Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu to ita kuma wannan minhun fa ita ma sama juzu'i ne na Allah ma fil ardi shi ma juzu'i ne na Allah ana nufin jami'an minhu khalqan wa ijadan gabaki ɗayan su halitta ce ta Allah samuwar su daga Allah ne haka Isa shi ma halitta ne na Allah samuwar sa daga Allah ne wa aujadahu Allah ta'ala ne ya samar da Isa alaihi salam ka sa'ir makhluqati kaman sauran ababen halitta wa fi hadha alhadith ar-radd sana a cikin wannan hadisi akwai mai da martani alal yahud akan yahudawa a ada'ullah makiyan Allah wa ada'u anbiya'i kuma makiyan annabawan Allah wa rusulihi da manzannin Allah fa innahum kanu domin su yahudawa sun kasance hum wan nasara su da kristoci ala darfai naqidin sun ci karo da juna sun yi hannun riga yahudu da nasara game da isa alaihi salam sun yi hannun riga su yahudawa fa nasabuhu sun nasabta annabin Allah Isa ila annahu waladu baqiyin cewa wai da ne na mace mai zaman kanta wal iyazu billah su a wajen yahudawa annabin Allah Isa alaihi salam bai da wani tsarki suna ganin an same shi ba ta hanyar aure ba da haka suna jingina shi zuwa ga samuwar sa zuwa ga macen da mai zaman kanta ba mai aure ba da haka su yahuda zagin Isa alaihi salam ma suke jafa'i suke wa annabin Allah Isa qatalahumullah Allah ya la'ance su fa akadhabahumullah ta'ala amma Allah ta'ala ya ƙaryata yahudawa akan wannan da'awa ta su fi kitabihi cikin alqur'ani wa abtala qawlahum ya rugurguza wannan magana ta su kama abtala qawlal gulati kaman yanda Allah ya rushe aqida da kuma maganar algulati minan nasara masu ce iyaka game da wato annabin Allah Isa daga cikin kristoci bima taqaddama cikin abin da ya gabata min alayat na ayoyi wa nahwi hada makamantan haka fan nasara in ka fahimta kai mai karatu su kristoci galau sun wuce iyaka fi Isa ibn Maryam game da Isa dan Maryam alaihi salam a azamal gulu wato sun wuce iyaka kuma wuce iyaka mafi girma wal kufri da kafirci mafi girma wad dalal da bata domin sun ce Allah ne ko dan Allah ne ko dayan alloli ne guda uku kowanne kaga wuce gona ne da iri su suna ganin tsarkin annabin Allah Isa ya wuce a ce annabi ne kawrum aishuru suna ganin darajar sa ta hanyar da aka ce ya samu tsarkin sa ya kai a ce dan Allah ne ko dayan alloli ne guda uku ko kuma shi kansa Allah ne da kaga sai suka yi guluwi su kuma wal yahudi yahudawa jafau sai suka yi jafa'i fi haqqihi game da haƙƙin annabi Isa gayatal jafa ƙarshen jafa'i domin sun nasabta shi zuwa ga zina cewa shi da ne wanda aka samar da shi ba ta hanyar aure ba wakilahuma dussusubin ba abin yabo a cikin su su kristocin da suke ganin sun yi wata gwaninta game da annabin Allah Isa ba gwaninta suka yi ba kaman yanda su da suke ganin sun kushe shi duk ba wanda yake tafiya akan tafarki dukkanin su akan bata suke wakilahuma dussusubin da yahudu da nasara qad dalla dalalan ba'ida kowannen su ya bata kuma bata mai nisa nabbaha Allahu تعالى في مواضع كثيرة الله يا جاهن كلي يا فتكر أورا ريد داما من كتابه دقا لتافن سوى بيّن تعالى الحق والصدق كما الله تعالى يا بيان قسكيا دكي دكي سالة سالة قمد أنبن الله إيسا وجن كاريش دا تسرك كيشي دقا تهمر دا يهودا سكي مسا سنند كما روشي أكيدر كرستوشي دا سكي نسب تاشزوا قا الله چوا داني نا الله كوكما شيكانس الله ني كوكما ɗayan alloli guda uku wa rafa'a qadar al-masiha sai Allah ya daga martabar al-masihu alaihi salam wa ja'alahu Allah ya sanya shi min ulil azmil khamsati daga cikin ma'abota azama cikin manzannin nan guda biyar al-madhkurina manzannin nan da aka ambata fi suratul ahzab a cikin suratul ahzab aya ta 6 wa shura da kuma suratul shura aya ta 13 wa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam har ma Allah yake umartar annabinsa alaihi salatu wassalam an yasbira da ya zamto mai hakuri kama sabara kama sabaru kaman yanda wayancan ulul azmi suka yi hakuri fa qala sai Allah yace fasbiru fasbir ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayi hakuri kama sabara ulul azmi minar rusul kaman yanda ma'abota azama cikin manzanni suka yi hakuri suwa kenan annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa sai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga da Allah ya tai sai daga darajarsa ya tsarkake shi ya tsaftace shi daga zarge-zarge da tuhuma-tuhuman Yahudawa ya dauka ka matsayinsa ya kai shi bayan shi annabi ne kuma manzo a cikin manzannin ma yana daga cikin masu hayaraki su su biyar din nan ulul azmi minar rusul Suratul Ahqaf aya ta 35 fahum afdalu ar-rusul wa innan guda biyar din sune fiyayyin manzanni ala tahqiq bisa gaskiyar zance wan nabiyyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu hum shine mafificin su salawatullahi wa salamuhu alaihi tsiran Allah da aminci ya kara tabbata a gare shi wa ala jami'il anbiya da sauran annabawa wal mursalin da manzanni wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da masu kyautata wato masu bin su da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama an fahimta ko to sai mu koma karatun mu na sama qala ubayy ibn ka'ab yace isa ruhum min al arwah Annabi Isa ruhi ne daga cikin sauran arwah rai rayuka allati khalaqaha Allahu ta'ala wa inda Allah ta'ala ya halitta wastandaqaha bi qawlihi kuma yasa wadannan rayukan suka yi magana ko wastandaqaha yayi magana bi qawlihi da fadin sa alastu bi rabbikum bani bane ubangijinku abin bautarku kalu bala suka ce kai ne ubangijinmu ya Allah suratul a'raf aya ta 172 ba'athahu Allahu Allah ta'ala ya aika ruhin annabi Isa ko ya aika da shi ila maryama zuwa ga nana maryam ita Allah ya zaba ta ci wannan babbar jarabawa ta samu wannan gwaggwabar daraja da falala daga Allah sai Allah ta'ala ya sa mata annabi Isa yasa ita ce ta haife shi fada khala fiha sai Allah ta'ala ya shigar da annabin Allah Isa cikin nana Maryam rawahu Abdu ibn Humayd wa Abdullah ibn Ahmad fi Zawaidil Musnad wa Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim wa gairuhum wadannan duk sun ruwaito wannan maganar a cikin littafin da kaje an ambata al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yace wa wasfahu bi annahu minhu ووصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه سفنت أنبن الله إيسا دا الله يي بأنه منه چيوا دا غريشني المعنى أبن في أنه كائن منه شي النبي إيسا ساممني دا الله كسنتتشني دا الله شي أكيني في دا وروه منه نا فاتا أنغاني كما يند منشاي إشارة زواغ إرن ونن kalmar min din nan tana da ma'anoni ne da yawa cikin larabci shi yasa fadin Allah fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min hubtiga alfitna wa ibtiga tawili ayoyin alqur'ani kala biyu ne ko nau'i biyu ne akwai ayoyin da hukuncen su da bayanan su a fayyace suke akwai ayoyin da kuma ma'anar su tana da dan rikitarwa to waɗanda ayoyin da suke da dan rikicin fahimta ko suke daukan ma'anoni da dama sai Allah ta'ala ce irin waɗannan ayoyin mu dauke su mu mayar da su cikin ayoyi masu fayyataccen bayani dan su fassara mana waɗannan ayoyin masu shubuha amma sai Allah ya ce waɗanda dama can akwai fitina a cikin zuciyarsu akwai karkacewa akwai fada da addini amma sun shiga cikin rigar addini suna nufin cewa suna ba addini kariya yace zaka ga koda yaushe suna bibiyar irin waɗannan ayoyin masu harshen damo masu daukan ma'ana fiye da daya su yi hujja da su dan su kawo mutane rudani cikin addini shi yasa su kansu kristoci sai suka tunda akwai orientalist a cikin su akwai almustashriqun wayanda musamman ana yanzu kamar wannan kungiyar bazata ai tana yin wannan ta dauki mutane kristoci ta kai su tsangaya su haddace alqur'ani a dauki kirista ne a dauke shi a dauki nauyin sa a kai shi masar ya karan yayi degree yayi master yayi phd a larabci kai larabcin ta'al ma yana baka wahala ba sanin sa kai ba sannan an je bi an ya koyi larabci sosai da haka sai a baza su cikin kauyuka su je kaji mutum yana jin larabci ba dai larabci in ka jaye zaka dauka shi mutumin da bashi da ilimin yaji larabci ma in ka gama larabcin zai ce sadaqallahu alazim ya dauka duk qur'ani to suna nan suna irin wannan illa suke sai su debi irin wadannan sai su kai su to irin su ne suka zo sai su dinga diban wasu hadisi da wasu ayoyi sai su dinga cakuda su su shigar da irin wannan gurbataccen tunanin nasu dan su lalata wa mutane aqida su lalata wa mutane addini to shi yasa in aka sami irin wayannan sai su ce to ai gashi an ce wa ruhun min ita kuma min din nan tana daukan mallaka tana daukan at-tabi'iyya da haka su suna fassara min da at-tabi'iyya ne anan ma'ana min ta wani sashi da haka sai su ce wa ruhun minhu isa wani sashi ne wani bangare ne wani juz'i ne na Allah saboda kalmar min din za ta iya daukan haka to amma ita Allah yake nufi ba ita yake nufi ba in ita yake nufi me yasa Allah ya kafirta wanda yace Isa dan Isa laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalith thalatha kan qur'ani ya can zai ce wanda yace Isa Allah ne arne ne kuma nan a ce Allah ya ce Isa shi ma Allah ne qur'ani baya tanakudi baya warware junan sa da dai walau kana min inda ghairillahi shine lawajadu fi ikhtilafan kathira da daga wannan Allah qur'ani ke shine za dinga samun cin karo da tufka da warwara amma inda wannan min din da kristoci suke kafa hujja da ita cewa Isa juz'i ne na Allah da haka Allah yake nufi da wannan wa ruhun minhu din to da Allah ba zai kawo laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalith thalatha da Allah ba zai kawo qul huwallahu ahad ba kayo nan kasa ma da Allah ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad sai ce lam yalid wa lam yulad shi fa bai haifa ba haife shi ba da haka wannan sai ya nuna kai kristoci da kuka ce min ta juz'i ce ba haka bane na fata an gane kama fi qaulihi ta'ala kaman yanda yazo cikin fadin Allah ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa gabaki daya minhu daga gare shi fal ma'ana abin nufin minhu anan annahu ka'inun minhu sammai da kasai da abin da ke cikin su dukkan santattu ne minhu daga Allah kama anna ma'anal ayatil ukhra kaman yanda ma'anar daya ayar ma annahu sakhkhara hadhil ashiya cewa Allah ya hore waɗannan abubuwan ka'inatan minhu samammu kasantattu daga gare shi ai annahu mukawwinu zalika Allah shine mai kasantar da hakan wa mujiduhu shine mai samar da Isa bi kudratihi wa hikmati da kudrarsa da hikimarsa kaman yanda ya samar ya kuma halicci sammai da kasa to haka kuma ya samar da annabin Allah Isa da kudrarsa da kuma hikimarsa qala shaykhul islam Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace al-mudafu ila Allah ta'ala idan aka jingina abu zuwa ga Allah ta'ala ka fahimci wannan gabar tana da muhimmanci jingina abu zuwa ga Allah kala biyu ne idan aka jingina abu zuwa ga Allah idza kana ma'nan la yaqumu bi nafsi idan ma'anar wannan abun baya iya cin gashin kansa wannan abun da aka jingina shi zuwa ga Allah sai zama baya iya tsayuwa da kansa wala bi gairihi bai iya tsayuwa da waninsa min al makhluqati babu wani abin halitta da zai iya tsayawa da wannan abin da aka jingina shi zuwa ga Allah wajaba an yakuna sifatan lillahi ta'ala to wajibi ne wannan abin da aka jingina shi zuwa ga Allah ya zama sifa ta Allah ta'ala qa'imatan bihi wadda bata rabuwa da Allah wamtana an takuna idafatuha idafata makhluqin marbubin to ba zai yiwu ba kuma a jingina ta a ce wannan jinginawar jinginawa ce irin ta abin halitta abin reno ba haka ake nufi ba da haka ka gane in aka jingina abu zuwa ga Allah ai an ce wa ruhun minhu ai an jingina minhu zuwa ga Allah to ita kalmar minhu sufa ce da bata iya tsayuwa akan kanta sanan babu wani abin halitta da zai iya sufantuwa da ita to idan haka ne to wannan sufa ce ta Allah madaukakin sarki a gane wannan fa idza kana al mudafu idan abinda aka jingina aka raba shi da Allah ainan qa'iman bi nafsi wani ayyanannan abu ne wanda yana iya tsayuwa da kanka da kansa ka Isa kamar sai aka jingina annabin Allah Isa zuwa ga Allah wa Jibril kamar sai aka jingina mala'ika Jibril zuwa ga Allah alaihi salam wa arwahi bani Adam kamar sai aka jingina ruhin ɗan Adam zuwa ga Allah imtana an takuna sifatan lillah to anan bai yiwuwa wannan abin ya zama sifa ga Allah da haka Isa ba zai zama sifar Allah ba domin Isa zai iya tsayuwa a matsayin shi kankansa Jibril alaihi salam sifa ne shi ma ba zai zama sifa ga Allah ba li anna ma qama bi nafsihi domin duk abin da yake cin gashin kansa yake iya tsayuwa da kansa la yakunu sifatan li ghairi baya iya zama sifa ga waninsa baya iya zama sifa ga waninsa lakin al a'yan al mudafata ila Allah ta'ala sai dai abubuwa ayyanannu da ake raba su zuwa ga Allah ta'ala ala wajhaini suna da fuska guda biyu ahaduhuma ɗaya daga ciki an tudafa ilaihi a raba wa Allah wata sifa likaunihi khalaqaha ko a raba wa Allah wani abu likaunihi saboda kasantuwar shi Allah khalaqaha shi ya halicci wannan abun kamar wanda yayi waya a ce made by wani wannan sai ya nuna wayar ta zama wani wani ya zama wayar na'am ai ko wanda yayi waya ko kuma in aka tashi za a fadu wanda yayi ta an gane ko yanzu jingina wayar zuwa ga wanda yayi ta ba sufa bace ta shi wanda yayi ta ta yanda in ka tashi ka ce waya kamar kana fadar sufar wanda yayi waya ko kun fahimci me nake nufi yanzu shi wanda yayi waya shi yayi waya amma waya daban shi daban ko an gane Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Isa Isa daban Allah daban amma waye Isa Allah ne dan shi yayi shi kuma sufarsa ce ba sufarsa bace kamar yanda wanda yayi kera waya da kyamarar nan ba shi ba a cewa wannan kyamara din sufa ce ta wanda yayi kyamara in ka kalli sai kaga kyamara daban ko alama ba ta yi kama da wanda yayi ta ba domin wanda yayi ta kila ya fi ta girma ya fi ta tsayi ya fi ta fadi ya fi ta yana da kaza ba ta da shi yana da kaza ba ta da shi yana da kaza ba ta da shi ita tana kaza shi baya yi ko kuna ganewa to dan haka in aka ce an jingina abu zuwa ga Allah to wani abun ana jingina shi zuwa ga Allah saboda shi ya halice shi wa abda'aha shi ya kahage abun fa hadha shamilun wannan irin wannan rabawar jinginawar irin wannan rabawar to ta kunshi li jami'il makhluqati dukkan ababan halitta yanzu sai a ce wani bawan Allah ne wani abun halittar Allah ne shine sai kuma wannan ya zama sifar Allah ko kun gane ana jingina shi ne zuwa ga wanda yayi shi to wannan idafa din daban ka kaulihi kamar fadin Allah sama'ul ka kaulihi kamar fadin mutun yace sama'ul lahi saman Allah saman Allah ko kamar wa ardul lahi kasar Allah to sai kasa ta zama sifar Allah da Allah yace naqatul lahi ko taguwar Allah sauran taguwoyin ba na Allah bane din na Allah ne amma an jingina wannan taguwar ta Salihu zuwa ga Allah dan a nuna cewa ita wannan taguwar tana da wani labari na musamman wata taguwa ce special taguwa da ta saba da sauran taguwoyi duk da su ma sauran taguwoyin din na Allah ne amma an ce wannan kamar baitullah an jingina ɗakin Ka'aba zuwa ga Allah ta shirifan dan girmama shi ɗakin amma sauran masallace ba annal masajid lillah ai sauran masallace ma din Allah ne na fata an gane to wannan kaga idafa ce ta daukaka abu fa jami'u al makhluqina dukkan ababan halitta abidullahi duk bayin Allah ne wa jami'ul mali duk wata dukiya malullahi dukiyar Allah ce an gane ko to kaga wannan duk sanda aka raba wa Allah irin wannan rabawar ta wannan sifa ta farko ko wannan fuska ta farko to raba abin halitta ne zuwa ga wanda ya halice shi ba raba wata sifa bace ta Allah zuwa ga abin sifantawa shi Allah din alwajhu thani in na fadi fuska ta biyu za ku ƙara gane fuska ta farko fuska ta biyu an yudafa ilaihi akwai abinda ake raba wa Allah ake jingina wa Allah lima khassahu bihi saboda abinda Allah yake banta yake bance shi da shi shi wannan abin min ma'anan na wata ma'ana yuhibbuhu da Allah yake so wa ya'muru bihi yake kuma umarni da yin wannan abu wa yardahu kuma yake yarda da wannan abin kama khassal baita kaman yanda Allah yake banci daki al-atiki yantacce dakin Kaaba bi ibadatin fihi da yin ibada a cikin sa la takunu li ghairi irin ibadar da bata kasancewa a wani dakin in ba shi ba wa kama yuqalu ammalil fai'i wal khumsi kaman yanda ake cewa dukiyar ganima da ta khumsi huwa malullahi wa rasuli sai a ce dukiyar Allah ce da manzansa ai sauran dukiyoyin ma din Allah ne amma an jingina dukiyar ganima zuwa ga Allah dan daukaka wannan dukiyar a nuna ba dukiya bace kamar sauran dukiyoyi kamar yanda aka jingina dakin Allah zuwa ga Allah dan daukaka shi duk da sauran dakunan ma din Allah ne mafhum wa min hadha alwajhi to ta wannan fuskar fa ibadullahi duk bayin Allah humul ladina abaduhu sune wadanda suka bautata masa wa adau amrahu suka yi umarnin sa biyayya fa hadhihi idafatun to in irin wannan rabawar da jinginawar tatadammanu uluhiyatahu tana kunsar uluhiyatahu allantakar Allah wa shar'ahu da shari'arsa wa dinahu da addininsa wa tilka idafatun ita ko waccan idafa din tatadammanu rububiyyatahu tana kunsar ubangijintakar Allah wa khalqahu da halittarsa intaha mulakhasan an gane ko da haka idan abin wata sifa ce da ba ta tsayuwa da kanta kuma ba wani abin halitta da ya isa sifantu da ita to wannan sifa ce ta Allah na fata an gane قوله والجنة حق والجنة حق والنار حق فدن النبي صلى الله عليه وسلم ده يجي الجنة غسكياتي وطاما غسكياتي أي وشهيدا معنى وانده شهيدا الله إله إلا الله كو وأن محمد رسول الله كو وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كو to sai kuma annabi ya ce kuma ya sake yadda wal jannata haqqun cewa aljanna gaskiya ce wan nar haqqun ya kuma yadda da wuta ma gaskiya ce ai wa shahida ai ma'ana wancan wanda ya shaida Allah ilaha illallah har zuwa wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu ila maryama ruhun minhu sannan kuma wa shahida ya kuma bada shaida annal jannata cewa ita aljanna allati akhbara biha ta'ala wadda Allah ta'ala ya bada labarin tafi kitabihi a littafin sa annahu a'addaha cewa ya tanade ta lil muttaqina ga masu kiyaye dokokin sa haqqoni mutun ya shaida ya yadda gaskiya ce sabitatun kuma tabbatacciya ce ita aljanna nan la shakka fiha babu kokonto a cikin ta wa shahida ya kuma shaida annan nar allati akhbara biha ta'ala wutar da Allah ta'ala ya bada labari game da ita fi kitabihi cikin littafinsa annahu a'addaha cewa ya tanade ta lil kafirina ga kafirai haqqun wannan abu haka yake kadhalika thabitatun haka ma wutan nan tana nan tabbatacciya ce kama qala ta'ala kamar yanda Allah ta'ala ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku yi tsere zuwa samun gafara daga ubangijinku wa jannatin ku yi tsere zuwa samun wata irin aljanna arduha wadda fadin aljannar ka ardi samai wal ardi kamar fadin sama da ƙasa ne uiddat Allah ya tanade ta lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani billahi wa rusulihi da Allah da manzanninsa dalika fadlullahi wannan falala ce ta Allah yutihi man yasha da yake bayar da wannan falala ga wanda yaga dama wallahu dhul fadlil azim Allah mabucin falala ne mai girma suratul hadid aya ta 21 wa qala ta'ala Allah ta'ala ya kuma ce fattaqun nara ku ji tsoron wuta ku kiyayi wuta allati waquduha an-nasu wal hijara wadda makamashinta mutane ne da duwatsu uiddat lil kafirina an tanadeta ga al kafirina kafirai suratul baqara aya ta 24 wa fil ayatayn a cikin waɗannan ayoyi guda biyu wa nadhairihima da ire-irensu dalilun akwai gudan dalili ala annal jannata wan nara da ke nuna aljanna da wuta makhluqatanil an an halicce su a yanzu haka halittattu ne khilafan lil mubtadi'a sabanin aqidar yan bid'a da suke cewa aljanna babu ita wuta ma babu ita ana gaya mana aljanna ne kawai a kwadaitar da mu dan mu dage mu aiki amma babu ita yanzu haka wutan nan ana ta mana barazana dan mu kiyaye ta mu yi abin da ya kamata mu kauce wa saba wa Allah amma maganar da ake yanzu babu ita ba halice ta ba wannan kauli ne na bid'a domin ayoyin da muka karanta da ire-irensu sun nuna aljanna yanzu haka akwai ta wuta an samar da ita tana nan yanzu haka ina fata an gane wa fihi mal imanu bil ma'ad a cikin yadda da aljanna da yadda da wuta to akwai kuma imani da makoma imani da tashin alkiyama kenan lamba ta daya fi quratul uyun wa man lam yu'min bil jannati wan nar wanda bai yarda da aljanna da wuta ba yace babu su faqad kafara bil qur'an wannan ya kafircewa alqur'ani fa war rusuli ya kafircewa manzannin Allah fa inna Allah ta'ala domin Allah ta'ala bayyana aljannata ya bayyana aljanna wa ma a'adda fiha da irin abin da ya tanada a cikin ta minan na'imil muqim na ni'ima zaunanniyar ni'ima wadda bata gushewa wa zakara annaha darul muttaqin kuma Allah ya ambata cewa wannan aljannar da ya tanade ta gida ne na masu kiyaye dokokin sa wa zakara nara haka Allah ya ambaci wuta wa ma fiha da abin da ke cikin ta minal azab na azaba wa annahu a'addaha kuma Allah ya ce ya tanade wuta ne liman kafara bihi ga duk wanda ya kafirce masa wa asharaka kuma yayi shirka to kaga wanda yazo yace babu ita to kaga ya ƙaryata Allah ya ƙaryata alqur'ani wanda yace babu wuta da aljanna yanzu haka ya ƙaryata manzannin Allah ya ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu adkhalahu Allahu aljanna fadin sa da yace Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al-amal bisa ga abin da ya kasance yana yi na aiki hadhihi aljumla wannan jumla jawabu shart jawabi ne na sharadin man shahida Allah ilaha illallah wanda ya shaida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun duk wannan sharadi ne ina jawabin sharadin shine adkhalahu Allahu aljannata wanda ya dada waɗannan abubuwan bisa jawabai da bayanan da malamai suka yi da sharhi to Allah zai shigar da shi aljanna gwargwadon aikin sa wa fi riwayati na wata riwaya adkhalahu Allahu aljannata min ayi abwabil jannati thamaniyati sha Allah zai shigar da shi ta kofofin aljanna guda takwas duk wanda ya ga dama ma'ana zai shiga ta duk kofar da ya ga dama cikin kofofin aljanna guda takwas wannan ruwaya ta muslim ce hadithin anna 28 qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar ya ce ma'ana qaulihi ma'anar fadin annabi alama kana min al'amali bisa ga abinda mutun ya kasance yana yin aiki ay min salahin aw fasadin mutun zai shiga aljanna gurgudan abinda yake yi na aiki na nagarta mutun zai shiga wuta gurgudan abinda yake aikatawa na barna da ta'adi lakinna ahlal tauhida sai dai ma'abuta tauhidi la budda lahum min dukhulil jannati insha Allah wannan babu makawa ma'abuta tauhidi za su shiga aljanna ويحتمل أن يكون معنى قولي زي يتوكا معنى الفتنسة على ما كان من الأمل أن يدخل الجنة يدخل أهل الجنة الجنة أبن في أن الجنة زاس شغى الجنة على حسب أعمال كل منهم غرغدان أيكم كون إذا كتشنسو في درجات أتشكين درجوجي درجة واند توانا الجنة باي ديبتش مسأيون واند وانا الجنة باي إذي ديباني gwargwadan aiki gwargwadan darajarka kai ka san darajar wani ta wuce taka intaha qala al-qadi iya ma warada fi hadith ubadata abinda yazo cikin hadithin ubada yakunu khususan yana zamantowa ke bantacce liman qala ga wanda ya fadi ma zakarahu nabiyyu ga wanda ya fadi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wannan hadisin wa qarana bi shahadatayn kuma ya gwama ya kuma hada da kalmomin shahadan nan guda biyu haqiqatal iman wanda wannan shine haqiqanin imani wa tauhidi da tauhidi alladhi warada fi hadithi wanda yazo cikin hadithin ubada ibn samit fa yakuna lahu min al ajri sai ya zamto yana da lada ma yarjihu ala sayyiati wanda zai rinjayi mummunan aikin sa wa yujibu lahu al gafaratu ya wajabta masa samun gafara ya tabbatar masa samun gafarar Allah war rahmatu da rahma wa dukhulul jannati da shiga aljanna li awwal wahlatin akaram farko Allah ya sa mu a cikin su qala al allama ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala wal maqsud abinda ake nufi anna kalimatat tauhidi ita kalmar tauhidi idza shahida biha al mu'minu idan mu'mini ya bada shaida ya shaida da ita arifan lima anaha ya san ma'anar kalmar tauhidi kalmar shahada wa haqiqataha ya san haqiqaninta nafiyan wa ithbatan ta korewa da tabbatarwa ya san abinda ta kore ya san abinda ta tabbatar muttasifan kuma mutun ya sufanto bi mujibiha da abinda ke wajab wato bi mujibiha abinda take wajabtawa ita kalmar shahada qa'iman qalbuhu zuciyarsa tana tsaye akan haka walisanuhu da harshansa wa jawarihuhu da gabobinsa bi shahadatihi da kalmar shahada da shaidarsa fa hadhihi alkalimatu min hadha ash-shahidi to irin wannan kalmar shahada daga shi wannan mai kalmar shahadar asluha thabitun tushen ta tabbatacce ne rasikun kafaffe fi kalbihi a zuciyarsa wa furu'uha rassan wannan kalma muttasilatun ila sama suna masu saduwa ne suna miƙe har zuwa sama wa hiya mukhrajatun li thamaratiha kull waqtin wannan kalma ce wadda take fitar da ƴaƴan itacen ta a kowane lokaci intaha anan magana ta cike insha Allah na san lokaci yayi sai mu tsaya a wannan gabar qalil musannif ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har sha Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin.